الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya bamu damar haduwa a darasi na 148 na darusan wannan littafi na Umdatul Fiqh na Ibn Qudama Al-Maqdisi Allah yayi rahama ga Ibn Qudama a yau 21 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 442 bayan hijira 7 ga watan 11 na shekara ta 2020 miladiya daga nan masallacin Gwallaga a masallacin Anas bin Malik a Gwallaga a Bauchi muke gabatar da wannan karatu muna fata Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa mu karanta daidai mu fahimta kuma mu yi aiki da shi babin da zamu karanta yau shine babu nafaqatil aqaribi wal mamalik babu nafaqatil aqaribi wal mamalik wannan babi zai karantar da mu waɗanda ya wajaba akan mutum ya ciyar da su iyalai da dangogi da ƴan uwa da iyaye su wane ne da wane ne waɗanda ya wajaba mutum ya dauki nauyin ciyar da su sannan idan sun yi yawa su wane ne ake fara gabatarwa sannan idan mutum ya gaza da shi da iyalansa duka ba sa da halin da za su iya daukar nauyin kansu wane ne ya wajaba a kansa ya ciyar da su wane ne kuma wanda in ya ciyar da su ba wajibi bane mustahabbi ne kyautatawa ne wannan shine abinda wannan babi zai karantar da mu wannan babi har yanzu bai gushe ba yana da alaka da babin aure ko kitabun nikah saboda an akai magana ciyarwa ai ana magana akan iyali ne shi yasa zamu fara jin haƙƙin ciyar da iyalinka kafin mu ji haƙƙin ciyar da dangoginka kafin kuma mu ji haƙƙin ciyar da waɗanda suke ƙarƙashinka na bayi da ma'aikatan da suke gidanka kai har da dabbobi duk zamu ji a cikin wannan karatu in Allah ya yarda gobe ne zamu kammala duk abin da ya shafi aure don malam ya kawo babul walima shine na ƙarshe daka gobe in Allah kai mu zamu ci walima a tashi a gongoje sai a bar ango ya ƙara sauran bismillahirrahmanirrahim
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المصنف رحمه الله باب نفقة الأقارب والمماليك وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم وإن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه إلا لابن له أب فإن نفقته على أبيه خاصة وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك
نعم ما لم يأتي باب نفقة الأقارب والمماليك babi akan ciyar da dangogi da kuma abubuwan da aka mallaka na daga bayi da dabbobi wa 'alal insani nafaqatu walidayhi wa in 'alawa ko kuma nafaqatu walidihi wa in 'alaw ya wajaba akan mutum ciyar da iyayensa duk yadda suka yi sama yana nufi iyayensa da iyayensu da iyayen iyayensu duka indai suna da rai to wajibi ne akan mutum ya ciyar da su wa auladihi wa in safalu haka wajibi ne ciyar da ƴaƴansa duk yadda suka yi ƙasa da ƴaƴansa da ƴaƴan ƴaƴansa da ƴaƴan ƴaƴan ƴaƴansa dukkan su duk wanda suka yi ƙasa duk an tara masa wa man yarithuhu bi fardin aw ta'sib haka kuma ya wajaba a gare shi ya ciyar da duk wanda zai gaje shi ko gado ta fuskar cin farali ko gado ta fuskar asibci matukar dai dangin sa ne idza kanu fuqaraa matukar sun zama ba sa da shi su walahu malun yunfiqu alaihim shi kuma yana da dukiyar da za ta iya rike su to dole ne ya rike su wa in kana lil faqiri warithan fa akthar idan shi mabukaci da ya gaza wajen daukar nauyin kansa yana da magada ko guda biyu ko sama da haka fa nafaqatuhu alaihim to ya wajaba su taru su yi taron dangi su ciyar da shi ala qadri mirasihim minhu bisa gurgudun abinda za su iya cin gadon sa da shi gurgudun abinda za su bayar na kaso domin rike shi da tallafa masa illa libna sai dai da kadai fa inna nafaqatahu ala abihi khassa shi kan ciyar da shi yana kan ubansa ne kadai ba sai an taya uban ba wa ala mulaki almamlukina alinfaqu alaihim haka kuma ya zama dole akan waɗanda suke mallakar bayi da duk abin da ake mallaka waɗanda suke da hanta masu cin abinci da dabbobi kenan ya wajaba mai su ya ciyar da su wa ma yahtajuna ilaihi da duk abin da za su iya bukata wanda rayuwar su ba za ta tsaya ba sai da shi min mu'natin kamar dawainiya ta yau da kullum wa kiswatin kamar tufatarwa fa in lam yaf'alu idan ubangidan bayin nan ya kiya ciyar da su ko ya dauki nauyin su ujbiru ala bai'ihim to sai a sa su dole su sayar da su idza talabu zalika idan dai su bayin suka nemi lallai su a kwata musu haƙƙin su to sai dai a sai da su ga wanda zai rike su shi a bashi kuɗin an fahimta wannan shine babu nafaqatil aqaribi wal mamalik wannan babin zaka ji kamar bai da yawa wanda da zamu iya hada shi da na gaba amma an ka ji tarin masalolin da suke karkashin sa nan ne zaka gane wannan babi ne mai yawa wannan babi kamar yadda muka ce yana karantar da mu ne haƙƙin da yake kan mutum na waɗanda suke karkashin sa akan ya dauki nauyin su da dawainiyar su daukar dawainiya ita ce ake ce annafaqat wanda ya hada da dukkan abinda mutum yake bukata saboda rayuwarsa wato rayuwarsa ta zama ta tabbata babu cikas a ciki shi yasa malamai ke cewa abinda ake nufi da annafaka shine kifayatu man yumawwinuhu bil ma'rufi qutan wa kiswatan wa maskanan wa tawabi'aha shine daukar dawainiyar duk wanda yake karkashin mutum ta hanyar bashi abinci da tufatar da shi da bashi wurin zama da kuma abubuwan da suke iya biyo bayan waɗannan wanda rayuwa ba ta tabbata sai da su kamar abinda sai an kashe kuɗi a samu na daga tarbiya da biyan kuɗin makaranta da kuma koyon sana'a da mutum zai samu abinda zai yi wannan duk yana kan wanda yake karkashinsa to shi wancan din dole ya dauki nauyinsa domin shi ya zama ya tsaya da kafarsa sai a sallame shi kamar jinya da za a sai magani ko a biya bill din sayan magani da daukar nauyin mutum har yayi lafiya wannan ma yana kan wanda yake karkashinsa kamar abubuwan da ake bukata na tufafi da abin da ke bayuwa gare shi na daga tsaftace tufafin sabulu da kayan wanki haka kuma wurin zama da abin da ke iya binsa na daga gagida amma gida ba zai yiwu ba sai da haske, me za a samar da hasken? An fahimta? Gida ba zai yiwu ba sai da ruwa, ya za a samar da ruwan? Idan ruwan ya zama wanda za a rinka biyan kuɗi ne na bilwa zai biya, waɗannan su ne tawabiya. Ana fahimta? Dukkan abinda mutum yake bukata wanda rayuwarsa za ta tsaya da shi, to yana kan mutumin da aka ɗora masa haƙƙo annafaqati alaihi, wato haƙƙin ɗaukar ɗawainiyarsa, shi ne abinda muke magana a kai yanzu. Don haka duk maganar nan ba ta tsaya, in ka ji na ce ciyarwa, ba ina nufi abincin safe da na rana da na dare kaɗai ba. Duk abinda ɗan adam ke bukata bayan ya ci abinci domin rayuwarsa ta tsaya, yana cikin wannan babin. Amma gwargwadon irin mutum ɗin da gwargwadon jinsinsa, bukatun mace daban da bukatun namiji, bukatun ƙaramin yaro daban da babba. An fahimta? Sannan bukatun magidanci wanda shi ma yana da iyali daban da bukatun wanda yake zaman wannan duka yana cikin babin abinda muke magana a kai na annafaqat. Jama'a an fahimta? To malam anan ya gaya mana cewa ya wajaba akan mutum ya kula da ciyar da iyayensa, ko da iyayen nan sun yi sama. Da ya ce masa wa in safalu ay wa in alaw, to da babansa da iyayen babansa da mahaifiyarsa da iyayen mahaifiyarsa, ba su suka yi haɗin gwiwa kafin aka same shi ba? To shi kuma tunda yana nan, dolensa ne ya ɗauki nauyinsu, ba zai bar su mutu da yunwa ba, ba zai bar su jinya ta tashi a ce an rasa yadda za a yi har su iya mutuwa da ciwo ko ciwon ya nakasa su alhali ba tare da ya ɗauki nauyi ba. Wajibi ne wannan. Jama'a an fahimta? Haka kuma ƴaƴansa wa in safalu, ko da sun yi ƙasa, kenan da ƴaƴansa da jikokinsa da jikokinsu, in dai duk suna nan, to ba su kaɗai ba, duk wanda zai iya gadonsa ta hanyar cin farali. Ana fahimta? Kamar wato wa kenan, kamar ƴan uwansa maza, kamar ƴan uwansa mata, da ƴan uwansa maza da mata wanda suka haɗa uwa, kaga wanda suke cin farali kenan. Waɗanda suke cin asibci kamar baffalunsa da ƴaƴansu. Ana fahimta ko? Kamar ƴan uwansa maza da su da ƴaƴansu, kaga wannan duk suna ci ta hanyar asibci. To waɗannan dukan su wajibi ne akan mutum ya ɗauki nauyinsu, amma da sharaɗi. Sharaɗi guda biyu. Na farko, in kanu fuqara'a, su ya zama ba sa da shi, mabukata ne. Ba sa da abincin da za su ci. An kai wa ne asibiti bai kuɗin magani, ko kuma ba a ma samu kuɗin da za a kai shin ba. Wannan yaron an koro shi a makaranta, zai tashi a haka ba zuwa makaranta saboda babansa bai da hali, amma wan babansa yana da shi. Kuna fahimtar magana? Dole ya zama shi wanda abun ya shafa baya da shi, ko kuma wanda aka ɗora masa ya ɗauki nauyinsa shi ma baya da shi. Sharaɗi na farko kenan, ya zama babu ne. Idan akwai, to bai cika sharaɗi ba. Sharaɗi na biyu shine zama kai ɗin kana da wadata da ka gama naka na wajibanka duka, akwai saura, to wannan sauran ba za ka ajiye shi ka ce sai baɗi, ko za ka sayi ploti, ko za ka sayi waye ka ajiye, wannan duk sai ka biya abubuwa na wajibai. Wannan extra ɗin sai ka gama da wannan wajiban. An fahimta? Kafin daga baya ka je ka sayi wani abu extra wanda zai zama kadara. Duk abin da ya zama wajibi na iyalanka da naka, ka gama, to wajibi ne kuma a kanka. Waɗanda su ba sa da shi daga cikin danginka, su ba sai ka ɗauki nauyinsu. In aka haɗu aka gama aka rufa wa juna asiri, ka ɗauki nauyin abubuwansu na fari na manya-manyan rayuwa, wanda rayuwa dole sai da shi. Ba wai dole ka mai da su mawadata kamar ka ko ƴaƴanka ba. Abubuwa na wajibin rayuwa, abinci da magani, irin waɗannan abubuwan da rayuwa ba ta yiwa sai da su, da sutura, dole ka gama da su duka. To sauran sai ka je kai ta hidimarka a duniya. Jama'a an fahimta? Shi ne abinda malam yake faɗa anan. Sannan malam ya ce idan mutum ya zama shi baya da shi, to waɗanda za su ɗauki nauyinsa bai taru akan mutum ɗaya don yana da wadata ba, a'a za a raba musu ne gwargwadon gadon da za su ci da shi idan su magadansa ne. Ama fahimta ko? Duk wanda zai zama zai iya gadansa, kaga wansa zai gaje shi, ɗan wansa zai gaje shi, yarsa za ta gaje shi, ana fahimta ko? Baffansa zai gaje shi, ƴaƴan baffansa za su gaje shi. Sawa'un za su ci ta hanyar farali ko za su ci ta hanyar ta'asibi kamar yadda muka karanta a babin rabon gado. To sai su haɗu, kowa sai ya rinka bayarwa gurgudun inda wancan ɗin ya mutu nawa zai ci, to haka zai bayar yanzu. Ana fahimta? Yau inda shi ne mai kuɗi, ai ƙanwarsa inda shi ne mai kuɗi ita take talaka, ƙanwarsa yana mutuwa za a bata rabin kuɗin ne gaba ɗaya in ba kowa, haka ne? Don haka tunda za ta iya cin rabi, yanzu kuma sai zama shi ne baya da shi, bai mutu ba ballantana ya bar mata gara ɓasar, ita ce mai gara ɓasar, to shi yanzu sai ya ci wannan gara ɓasar, sai ta kawo rabin kuɗin bukatunsa na abinci. Ana fahimta? Ga kuma wansa ɗaya, ita ƙanwarsa shi kuma ɗayan wansa, inda za a zo ya mutu ya bar ƙanwa da kuma da wa, ya za a yi, za a raba ne, ai shi ya ɗauki ya yi lizakari mislu hazil ɗinsa ya yi, haka ne? A kasa kashi uku ya ɗauki biyu ta ɗauki ɗaya ko? To yanzu ma sai a ce kowane wata yana bukatan 30,000 saboda a biya masa, yaro ne ubansa ya mutu ba wanda zai ɗauki nauyinsa. Inda shi ne ya mutu za ku raba kuɗin ne, ki ɗauki 10,000 shi ya ɗauki 20,000, to yanzu da bai mutun ba sai ki kawo 10,000 shi ma ya kawo 20,000, sai a haɗa, sai a ɗauki nauyin kuɗin makarantarsa da kuɗin abinci da kuɗin wane ne a cikin wannan 30,000 ɗin. Ana fahimta? Gwargwadon abin da za ka ci na kaso inda ya mutu, yanzu da bai mutu ba kai za ka ba da wannan kason, ran da ya mutu sai ka ci kai kuma. Kun ga adalcin musulunci kenan. Saboda wani zai iya cewa me yasa musulunci ya sa wane ɗan wanin nan muna ba faɗa ma da ubansa, amma yanzu ga shi in na mutu kuma duk shi zai kwashe kuɗi, kana wani jin ƙyashi kafin ka mutu. To shi ne musulunci ya ce kai yanzu inda baka da shi fa, duk gaban da take tsakaninka da mahaifinsa ko da shi, dole a ɗauko kuɗinsa a ciyar da kai. Don haka tunda yanzu inda kai ne baka da shi zai ciyar da kai, me za ka ji baƙin ciki akan bayan ka mutu kuma ɗauki kuɗinka a bashi abinda baka riga ma ka mutun ba? Shi yanzu ko da kana da rai ne fa dole ya kawo a baka. To shi ne abinda ake cewa duk ɗan uwa wajibi ne ya zama ƴan uwansa ba za su bar shi ba ya mutu da yunwa ko da tsananin wahala kafin a je kan wani, to ɗan uwansa su ne wajibin yake kansu a karon farko. An fahimta? Sai malam ya ce amma banda ɗa, ɗa kan ba a taron dangi a kansa, ubansa shi ne zai ciyar da shi kawai. Uba haƙƙin ɗansa da duka ‘ya’yansa yana kansa ne, ba a magana taron dangi. Sai dai in uban ya gaza, to sai duka sai a ciyar da uban da ‘ya’yansa. Ana fahimta? Haka kuma malam ya ce waɗanda suke mallakar bayi su ma dole su riƙe su, da waɗanda suke mallakar duk waɗanda suke ƙarƙashinsu. Wannan in mun zo gaba za ku ji bayani har akan dabbobi da za ka iya ajewa a gidanka, menene haƙƙinsu a kanka, menene kuma haƙƙin sauran waɗanda suke ƙarƙashinka suke aiki, waɗanda zamansu koyaushe dindindin a gidanka ne, ballantana kuma bayinka waɗanda kai ne ka saye su da kanka. An fahimta ko? To mun kasa wannan abin cikin mas'aloli har guda 20 ne. Mas'ala ta farko ita ce akan wane ne ya fi zama wajibi a kanka ka ciyar da shi. Yanzu tambayar da nake so in fara muku a nan shi ne, kana da iyayenka, ga mahaifiyarka ga mahaifinka, ko kuma ga ɗaya daga cikinsu, sawa'un ita mahaifiyarka ce ko mahaifinka ne, ga kuma matarka. Kuna fahimta ta? Matarka ɗaya, mahaifinka ɗaya, ko mahaifiyarka ɗaya, amma iya abin da kake da shi na ciyar da mutum ɗaya ne kadai, sauran kuma sai dai a bashi hakuri. Wa zaka bawa? Matarka ko mahaifiyarka? Wannan shi ne wani karatu da na yi a Kamaru, ya ɗan tada kura a wurin waɗansu malamai. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da mai wa yake baƙi a wurin mutane a fiqihu. To bari ku ji abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hukunta, kuma dukkan malaman fiqihu suka yi ittifaqi akai, ba wanda ya saba, shine matarka ita ce ta farko kafin mahaifiyarka a wajen ciyarwa. Mahaifiyarka ita ce ta farko kafin kowa a duniya a wajen biyayya da daraja da girmamawa, amma a wajen ciyarwa matarka ita ce number 1 kafin ma a zo kan ƴaƴanka. Wannan shine hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutane da yawa ba su gane wannan ba, sai su dauka kamar ta wani wuri wulakanta mahaifiya ne. Ba haka bane, mahaifiya tana da darajarta a matsayin ta na uwa, ba za ka hada ta da kowa ba, amma ba kai kai sanadiyar zuwanta ba, ita ta yi sanadiyar zuwanka. Don haka a wajen ciyarwa haƙƙinta yana kan wani sama da yanda yake kanka, wani nan sunansa babanka. Kuna fahimta? Idan babanka baya nan ko baya da shi, to sai kai ka zo ka sa takalminsa. Don haka ka zo a na biyu ne ko a na ɗaya? Ku gane da kyau. Matarka kuma daga ran da ka auro ta kai ne na nawa? Kun gane bambanci? Kai kai sanadiyar zuwanta, don haka kai ne na ɗaya, ba za ka haɗa ta da wanda kai kuma ka zama na biyu ba ne, sai in wane baya nan kafin kai ka zo. Ita kuma ko kowa yana nan, kai ne na farko. Kuna fahimtar wannan? Wannan baya nuna fifi ta mace akan uwa, darajantawa da girmamawa da biyayya, wannan uwa ita ce gaba da kowa. Amma wajen haƙƙin ɗaukan nauyi, wannan haƙƙin mace, sai Allah ya tambaye ka kaci kafin a je maganar mahaifiya da mahaifi. In baka ci wancan ba, ko ka ciyar da mahaifiyarka amma baka ciyar da matarka ba, wallahi za ka iya shiga wuta. Kuna fahimta da kyau? Sannan matarka ba za ku yi haɗin gwiwa da wani a ce ya zama wajibi ku ciyar da ita ba, amma mahaifiyarka ta yiwu akwai wani da dole sai kun haɗu, ba kai kaɗai za a iya tambaya ba a kanta, tunda ba kai kaɗai ta haifa ba mai yiwuwa. Sannan bayan ta haife ka, tana da wa, tana da ƙani, tana da uba, tana da miji, tana da wane ne, waɗannan dukansu za a tambaye su a kanta, amma matarka ba za a tambaya. Kai da wa? Kai kaɗai. Ku gane fiqihu? Ga hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Hadisi ya tabbata cikin sahihu Muslim daga Jabir dan Abdullah. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bayani akan ciyarwa, sai ce ibda bi nafsika, ka fara ciyar da kanka tukun, saboda da nan ciki ake jawo na rijiya. Kuna fahimta? Burodi kwaya daya zai ishi mutum daya. Kana hamma, matarka tana hamma, mahaifiyarka tana hamma, wa zai fara ci? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama ba da amsa, ibda bi nafsika, yace kai ka fara da kanka. Wannan hadisi fa Imam Muslim ya ruwaito. Kaga manzon Allah ya hukunci ba maganar, an gane ko? Ba maganar zabi a ciki. Annabi yace fa tasaddaq alaiha, ka fara yi wa kanka da kanka sadaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in fadala shay'un, idan wani abu ya ragu daga baya bayan naka kai, fa li ahlika, sai matarka, iyalinka kenan, ba ita ce ahlika ba. Fa in fadala shay'un, idan wani abu, fa in fadala min ahlika shay'un, idan bayan iyalinka wani abu ya ragu, fa li dhi qarabatika, sai danginka, waɗanda kuka haɗa dangantaka. Matarka ba nun dangantaka za ka yi ba, saboda haƙƙi ne, sai aje waɗanda kuka haɗa da dangantaka. A dangantaka kuma da wa ake farawa? Iyaye, kafin aje sauran. An fahimta? Fa in fadala, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in wani abu ya ragu a an zikara batika daga abin da ka ba wa danginka to Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa hakaza wa hakaza baina yadayka wa an yaminika wa an shimalika to sai ka bayar dama ka bayar hagu ka bayar gabar ka bayar yamma kai tarabawa ma waɗanda suke da makota da mabukata da marayu da waye amma gida su fara ci tukunna ana fahimta ko wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito daga Jabir hadisi na biyu shine hadisin da Abu Dawud ya rawaito da shi da Imam Nasa'i Albani ya ce hadisi ne Hasan a cikin Irwaul Galil daga Abu Hurairah Allah ya kare yarda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce tasaddaku annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku rinka bada sadaka fa yana nufi ku rinka ciyarwa fa qala rajulun ya rasulullah sai wani mutum yace ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam indi dinar ina da dinari guda wa zan bawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace tasaddaq bihi ala nafsi ka kashe wa kanka kai tuku ka kashe wa kanka qala indi akhar sai ce to ina da wani dinarin kuma bayan nawa qala tasaddaq bihi ala zawjatik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka ba wa zawjatik wai zawjatika matarka qala indi akhar yace to ina da wani bayan wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace tasaddaq bihi ala waladik yace sai ka ciyar da danka ko kuma sai ka bayar da shi akan danka qala indi akhar yace ina da wani bayan wannan yace tasaddaq bihi ala khadimik sai ka bayar da shi kuma ga masu wato masu aikin gidanka ko masu aiki a karkashinka ko hadimanka kenan qala indi akhar yace bayan wannan ina da wani annabi sallallahu alaihi wasallam yace anta absar kai ka sani kuma yanzu sai ka ba wanda ya ga wanda duk yake da rabo wanda ka ga dama sai ka bashi amma a jere ga yanda zaka jera nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai fadi iyaye ba saboda mutumin da yake magana kansa shi bai da iyaye kai kuma in kana da iyaye sai ka san wane ne zai zo bayan matarka da danka sai iyayenka an gane wannan al-Imam al-Khattabi kamar yanda wato abun nan yake sharhi akan wannan hadisin yace hada tartibu idza ta'ammaltahu wannan yanda kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya jira in ka lura alimta annahu qaddama al-aula fal aula annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera na farko ne kafin mai bi masa wal aqrab fal aqrab da kuma mafi kusanci kafin sai mai bi masa al-Imam Shawkani a cikin Nailul Awqar yace wa qadin aqada al-ijma' yace dukkan malamai sun yi ijma'i ba bakon abu bane a wurin malamai ala wujubi nafaqati zawja akan cewa ya wajaba mutum ya ciyar da matarsa thumma idza fadala abunda ya ragu ne bayan wajabcin mace an gane ko idza fadala min zalika shay'un fa'ala dhawi qaraba sanan duk abunda ya ragu ne za a je gaba daga cikin ƴan uwa da dangi a fara da iyaye a zo kan waɗanda suke sauran dangi an fahimta malamai ba su yi sabani akan gabatar da mata akan iyaye ba inda suka yi sabani shine gabatar da mata akan ƴaƴanka ana fahimta da ƴaƴanka da matarka wa za ka fara baiwa waɗanda suka ce ka fara ba wa ƴaƴanka don sun fi rauni ita za ta dan san inda za ta dan jalabta sannan kuma su daga tsatson jikinka suka fito ita kuma daga wurin wani su ta fito sai an kallaka ya maka sai a za a yi na jikinka kuma a ce za ka bawa bare ka bar na jikinka waɗansu kuma suka ce a matarka ita za ka fara bawa baiwa saboda ƴaƴanka ne haƙƙin da suke da shi a kanka haƙƙin da matarka take da shi a kanka ya fi nasu saboda kafin ka je a fara tambayar ka yaya kai da ƴaƴanka sai an fara tambayar ka ya kai da uwarsu haka ne sannan in baka ciyar da ita ba ta yaya ta samar da su baka ai sai ita an bata kafin ta ba su kai da yawa daga cikin ƴaƴa ma da Allah ya dora ciyar da su cewa Allah ya fa a ciyar da uwar su shine ciyar da su kamar mai ciki in zaka ciyar da dan ciki ai wajibi ne ka ci da shi amma ta yaya zaka ka ci da shi haka yaron da ake shayarwa ta yaya zaka ka ci da shi sai ka ciyar da uwar don haka suka ce uwa tafi Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Allah ya ji kansa yace wannan magana tafirin jaye cewa mata ita ce farko kafin ƴaƴa yace saboda yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jera kenan annabi sai da ya fara da mata kafin ya je da yace don haka kai ma mata tafi akan danka jama'a wannan kada ya ishe ka wallahi ka gane haƙƙin da mace take da shi akan mutum duk wanda bai da halin da zai iya ciyar da mace kuma ya san ba zai iya daukar nauyin ta ba kariya auro ta bai halarta ba amma wanda ya auro ta yana ji yana da shi ko kuma yana da hanyar da zai samu sai daga baya aka kuntata masa to falyunfiq mimma ataahullah sai yayi da iya abinda Allah ya hore masa amma gurgudun yanda Allah ya hore masa gurgudun yanda Allah zai tambaye shi kar mutum yana samun albashin da zai iya sa kullum a ci abinci a gidansa sau uku kuma ya zama ana ci sau biyu ko sau daya Allah sai ya tambaye shi wannan gibe kar mutumin da yake sana'a ta hannu ta yanda durin da ya fita aka samu za a iya cin abinci a gidansa kuma ya fita ya sana'a ya samu amma shi ya ci ba a ci ba a gidansa ya ci shi kadai ya hana su sai Allah ya tambaye shi wanda duk ya fita bai samu ba ko albashinsa bai wadatar da za a iya ci kullum ko a kullum din sau uku ba ko abinda ake bukata ba to yayi iya gurgudun abinda ya samu to wannan akan haka zai bayar da amsa a gaban Allah kuma zai fita amma akwai mutumin da zai zo gaban Allah Allah ya bashi abinda zai sa abinda ya zama wajibi a gidansa a rayu kamar abinci kamar magani da sauransu ya ki wallahi wallahi sai Allah ya sa shi ya biya a ranar kiyama kuma a ranar babu kudin da zaka iya biya da shi babu kuma masara ko shinkafar da ita ce zaka dauka ka ba matar sai dai a dauki ladarka sai a bata saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar kiyama duk wanda yake da haƙƙi akan wani ya tauye haƙƙin za a biya shi da salloli da azumi don haka kai sallah an dauka an ba matar kai azumi an dauka an ba matar don Allah wace riba ka ci shi yasa duk mutumin da baya da halin iya daukar nauyin mace kada ma ya fara don cewa Allah madaukakin sarki yayi wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli wadanda ba sa da halin aure su yi hakuri kar su yi aure sai Allah ya ba su damar yi ha kuma in kana da guda ba za ka karo ba sai kana da halin daukar nauyin sama da guda idan kai mace biyu alhali kana da mace daya ana kokarin ya za a yi a ci abinci da kyar ake ci sai ka karo biyu ta yadda ka tabbatar ba zai ishi da wanda kake da shi bai ishi guda daya ba ta yadda za a yi ci ya ishi mutum biyu shi ma sai Allah ya kama ka saboda aure ba abun wasa bane tana gidansu tana cin abinci ba za ka raba ta da shi wannan abincin ka zo ka kawo ta inda za ta zo yunwa kuma ta zo ta tagayyara ta kuma ka dora wa kanka alhaki ba amma mutumin da yake ji zai iya yana da hali wani dalili yasa shi kuma nan gaba canjin rayuwa wanda kuma yana iya samun kowa to wannan Allah ba zai kama ka ba jama'a an fahimta canjin rayuwa yana iya sa yau ana da shi gobe a rasa wama yagani alfaqiru mata ginahu wama yagani wama yadri alfaqiru mata ginahu wama yadri alghaniyu mata ya'ulu wanda yake da shi bai san yaushe ne zai iya rasawa ba wanda kuma bai da shi bai san yaushe ne zai iya samu ba to amma Allah ya yi wa in khiftum Allah ta abunan fa in khiftum Allah ta'dilu in kun ji tsoron ba za ku iya ba in tsoro kake ji alamar ba za ka iya ba to kar kai amma in ka ji da kwarin gwiwa za ka iya sai kai kana naka kokarin daga baya wata kaddara ta sa aka rasa to ita ma matar haka za ta yi hakuri a tafi a iya yadda kake jama'a an gane wannan Allah ya sa mu dace mas'ala ta gaba ita ce cewa ciyar wannan Allah ya dora mutum ne gurgudun samun sa malamai sun yi sabani cewa zai ciyar da ita gurgudun samun ta ko gurgudun samun sa shi wadansu malamai kamar na Hanabila da Malikiya suka ce gurgudun yadda ita ta fito in tana ci sosai a gidansu, in ka zo sai ka bata ta ci sosai. Tun farko in za ka yi aure sai ka roda abin da ake ce kafa'a, an gane ko? Matar da ka san irin abin da take ci ba irin class din ka bane, to karka auro irinta, saboda su aurinsu irin class din da take ci a gidansu shi za ka ci gaba da bata, don ka bata kanda da haka zai sa ta rame, in ta rame kuma Allah zai kama ka. Waɗansu kuma suka ce a akan gwargwadon samun ka kai dai, tunda kai ne mai gidan. In ka ce gwargwadon samun ta ita, to kenan ya nuna in ka auro talaka kai kuma kana da shi da yawa, sai ka bata daidai gwargwadon samun ta ita na gidansu. Ai kamar yadda kai in ka samu promotion za ta tashi, to haka in kai demotion ita ma ta sauka. Wannan ya fi adalci, to haka gwargwadon samun ka. An fahimta ko? Yo, ai wannan ya fi dacewa ma da sunna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gidansa da gidan Abu Bakar wafi kuɗi. Da Aisha ta zo gidansa, irin nawa take ci? Irin na gidansa yanda ake. Ce ta tace za a yi ta hakuri ma a yi wata biyu ma ba a dora abinci ba, ba a dora tukunya ba. Amma gidan babanta haka ta bar gidan babanta? Kun fahimci wannan? To kaga kowa sannan da aka zo ita ƴar gidan mai kuɗi ce. Sai Umar, an gane, da sauran matan, daga cikinsu akwai ƴar sarki kamar Safiya. In aka zo sai a ce a rinka bata iri na gidan babanta gidan sarki, duk abincin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam kowa iri ɗaya ake ci. Wannan sai nuna cewa fassarar li yunfiq du sa'atin min sa'atihi, yana nufin cewa gurgudun samun ka ne kai mijin, ba gurgudun samun ita matar ba, ko kuma gurgudun background din gidansu. In ka ce za a yi wannan, ba za a yi adalci wa wata ba, saboda in ka ce haka, to in na ce daidai gurgudun class din kiran da ni na samu sosai, sai ki cigaba da zama a irin darajar gidanku, a maganar gidan da zan saki, da kuma abincin da zan baki, da sutura da zaki saki sa daidai, ɗaya matar kuma mata daidai da na gidansu. Kaga kuma ita ma ba za ta yadda ba. To tunda ba za ta yadda ba a can ba, a nan ma kar ta yadda da cewa ta ce dole irin abin da take ci shi za a bata, irin abin da ake ci a nan gidan shi za ta ci gurgudun samun mijin. To amma da na ce a nan gidan, sai na ce gurgudun samun mijin, don wani samunsa da abin da ake ci a gidansa ba iri ɗaya ba ne. Ba a ce ka wuce gurgudun samunka ka ɗora wa kanka cefanen da ba za ka iya ba, ko ka je kai ta cin bashi, kai ta shiga cikin kana zubar da mutuncinka saboda a yi abin daɗi a gidanka. A'a, ka yi daidai gurgudun samunka, amma kar ka yi ƙasa da kuma samunka, ta yadda iyalanka kana da damar da za ka yalwata musu su ci mai kyau, su sha mai kyau, amma su rasa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wahalar da ake sha, amma ran da ya samu kuɗi kowa yana ganewa. Ran da ya samu kuɗi ya zo dawowa sai ce a je a siyo tumaki, sai a yanka mala, ba zai ce a je a siyo masara da a zo a jibga a rumbu kullum a rasa. A yau akwai toyo na lalle, kowa zai shaida. Sannan aka yi gida za su ci, makota za su samu, ke ma akwai kawarki tura mata, ke ma gidan iyayenki a tura mata, kowa ma ya shaida yau manzon Allah ya samu kuɗi sallallahu alaihi wasallama. Irin wannan riƙon mata sun fi son irinsa, ta yanda ran da ka samu su shaida, ran da ka rasa su ma a ji tare da su. Allah ya samu dace. Matsala ta gaba ita ce ba abinci ba kadai, har da abubuwa na yau da kullum na bukatu. Shi yasa malamai suka ce wa alal zawji mu'natu nazafati zawjatihi, abubuwan da take bukata domin tsafta. Kowa yana son tsafta, yana son kwalliya, amma bai sayo kayan kwalliyar ba. Shi yasa malamai suka ce tun daga kan ruwan sha, ba shine wanda yafi komi muhimmanci ba, har zuwa tsinken tsokale hakuri yana kan miji, har zuwa tsinken sakace, tun daga kan ruwa wanda shine dole in babu shi za a mutu, da abincin da za a ci tare da ruwan, kai ta saukowa zuwa sutura, zuwa wane ne, da komi da komi ba, da matsayin kai, da zurfin ka da ka saya tun yaushe irin waɗannan abin da ke, da tozali, ballantana sauran abubuwan kayan kwalliya da za ka gani ka ci kamshi, irin turaren da suke sawa ɗaki, da wanda suke shafawa a jiki, duk wannan maza yanzu a nan wannan sai dai kawai su gani. Wanda miji food plus inda zai ci abinci ma duk muna nan sai an saya mana. Mata, Allah ya saka da alheri. Waɗannan abubuwan duka suna nan akan wajibi ne na miji. Waɗannan yana nuna ɗaya daga cikin wasu abuwa kyawawa na al'adunmu da zai iya sa mu gane matanmu suna bukatar tausayi da mulaƙafa. Galibin mace in kaga ta samu kuɗi zai yi wahala kuɗin nan ya ƙare, kai baka ci wani abu a jiki ba. Yana da bambanci da sauran ƙabilu, ka yi yawon duniya ka gani duk abin da mace ta samu wallahi nata ne ba ma za ka ji labari ba. Amma ita matarka a yanzu ko da bata gaya maka ba, za ka gani a canjin labulen gidanka, za ka gani a shimfiɗin gadon da za ka kwanta, za ka gani a kayayyakin cikin kicin, za ka gani yanzu irin tukunyar mace in ta huje ko za a canza duk kasan yadda ake yin wannan, wannan fa duk a kanka ne yake. Sannan in ta ci kwalliya duk kai za ka gani, kai za ka mora, in ta zo fita ta kawo dogon hijab ta rufe duk kwalliyar ta kace, kuma da kuɗinta ta saya. Allah ya saka da alheri. To amma duk wannan abin da aka faɗa na haƙƙin da yake kanka na mace yana tabbata ne idan matar tana ƙarƙashinka. Idan mace ta fita daga hannunka ka sake ta, to wannan haƙƙi ya fita daga hannunka. Matuƙar sakin nan an rabu gaba ɗaya, saki uku ko kuma sakin da ta gama idda. Idan saki ne wanda akwai kome, to har yanzu duk ɗaya ne, don sunanta sunanta matarka. Don Allah maɗaukakin sarki yace wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi zalika, mazajensu su suka fi cancantar haƙƙin dawo da su a tsakanin wannan. Sai Allah yace mazajensu duk da ya sake ta, a shayar yanzu kai mijinta ne, kuma yanzu ita matarka ce. An fahimta? Idan mace ta gama idda bayan ka rabu da ita ko kuma saki uku ne, to ba wani abin da yake kanka wanda Allah zai tambaye ka, sai dai ita mai ciki ce. In tana ciki, in tana da ciki, to Allah ya ce wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun. An gane da kyau. Mas'ala ta gaba ita ce mace duk wani haƙƙin da muka faɗan nan tana iya rasa shi idan ta yi ɗaya daga cikin abubuwa guda uku, zai zama ba haƙƙi ko ɗaya a kanka na duk abin da muka faɗan nan. Ga ta kuma matarka ce har yanzu. Abu na farko shine idan aka in ta je gidansu ko kafin a tare, sai aka rike ta aka ce ba za ta tare yanzu ba. Ana fahimta ko? Ko kuma iyayenta suka ce ta zo gida kawai, ko ita ta yi yaji ta zama ba ta gidanka, to wannan haƙƙi nata ya tafi. Wanda ta tafi gidansa ya zama wajibi a kansa shi ya rike ta, ko kuma ita ta rike kanta a wurin yawonta, amma kai wannan haƙƙi ya sauka daga kanka. An fahimta? Abu na biyu da mace za ta rasa wannan haƙƙi shine idan mace ta yi abin da ake ce nushuz, shine ta kangare, ta fita daga giya, ta zama tana yin yadda ta ga dama. Wasu daga cikin haƙƙoƙinka na wajibi da Allah ya ce a yi maka, wanda a sakamakonsu kai kuma za ka ci da ita, sai ta kita cika wannan haƙƙin, to kama ba za ka cika naka ba. Duk abin da ka bata ya zama sadaka, ba dole ba ne. Macen da take wulaƙanta mijinta a kan wurin kwanciya, ta hana shi kanta a kan bukatarsa, in ya ga dama ya ce mata gobe ba breakfast ba lunch balle dina, in Allah ya kai mu gobe ki ciyar da kanki, kuma ya hakan da gaske. Kuma ya ce kar a bata, duk wanda ya bata abincin gidansa zai gamu da shi. Yana da wannan haƙƙin a musulunci. In ta ga dama ta je ta siyo da kuɗinta ko ta aika a gidansu a bata, in yi haka bai yi laifi ba a wurin Allah. Haka macen da mijinta ya hana ta fita, sai ta fita tana yawo yadda ta ga dama ba tare da izinin mijinta ba. Kuna fahimta? Ko macen da mijinta ya sa ta aiki, ita kuma ta ƙi yi aikin da shari'a ta ɗora mata, kamar dafa abinci. Ya kawo abinci ya ce ki dafa, ta ce ita ta gaji ba za ta yi abinci ba, ko ita ba dole ba ne. To yadda ita ba ta dafa ba, zai iya siyo wa 'ya'yansa su ci, ita ya hana ta. Saboda sai ta yi muƙabilin wannan yi ɗin ne Allah ya ce kai kuma ka biya ta. To tun da ba ta yi ba, me yasa za a biya ta? Kuna fahimtar wannan? Don haka duk wanda take so wannan abin da muka faɗan ya tabbata, ta yi biyayya. Shi yasa musulunci ya ɗora wa miji wannan abun na ɗawainiya da yawa, saboda ke kuma an ce ki tsaya ki yi biyayya ne. In kika kina ki, to shi kuma ba za a ɗora masa ba, ai haka an zalunce shi kenan. Musulunci kuma ba zalunci. An fahimta? Abu na uku shine in mace ta yi tafiya, to ba za ta dawo ta sa bill ɗin kwana uku sati guda da ta yi bata nan a biya ta kuɗin wancan abincin ba. A'a, duk macen da ta yi tafiya, in tafiyar kanta ce, taje danginta, taje buki, taje wane ne wanda ita ta tambaya ta tafi. Amma in mijin ne ya tura ta wani aiki, kanwarsa ta haifu, ku gane wannan kuma. Sai ya ce mata ki je ki duba kanwata, ko ya sa ta wani abu nasa, mahaifiyarsa ta je ta mata jinya, to akwai kudin cin abinci da abin nan da transport allowance da DTA da duk wani abubuwan da ake biyan mutum in yayi tafiya wanda yana kansa, shi kuma duk abin da tafiyar ba za ta yi ba sai da shi, wajibi ne shi kuma, ko ya bata a kudi, kuna fahimta? Za ta iya in zai ta yi tafiya wanda shi ya sa ta, sai ta ce masa to ka kawo kudin abincin kwana kaza, wannan wajibinsa ne ya bayar tunda tafiyar ta tace, ana fahimta? Amma in tafiyar ta tace to wannan kuma ya fadi a kanta. An gane wannan? Fa'ida ta gaba ita ce idan mace mijinta ya mutu to haƙƙin ciyarwa ya faɗi a kansa, yanzu ba a kansa yake ba tunda shi baya nan, to haka yana mutuwa ita za ta ci gaba da ciyar da kanta in tana ta kaba, ba daga kudinsa za a rinka ciyar da ita ba. In ta rinka ci daga cikin kudinsa, to in aka zo rabon gado sai a ware a cikin kudinta yawan abin da ta ci, sai a cire ya zama bashi kenan. Kuna fahimta da kyau? Yawwa. Abinda zai halatta ku iya ci bayan miji ya mutu shine abincin da ya siyo muku aka ajiye a store, dama wanda ya riga ba ku naku ne sai ya mutu, to wannan ba za a ce na gado ba. An fahimta? Wanda aka kawo aka ajiye don ku ci, kayan cikin kitchen wanda aka siyo, wannan sai a ci gaba da ci, dama naku ne. Amma abin da ya je ajiye a store a can, ta yanda sai kun bukata a rinka daukowa ana kawowa, bai riga ya ba ku ci ba. Kuna fahimtar wannan? To wannan in ya mutu duk na magada ne, in kika diba a cikin an zo rabon gado sai an biya bashi. Abu na gaba shine wajen ciyarwa, ana iya daidaitawa, ba dole bane sai ka kawo abinci da faffe ko sai ka kawo abinci danye, duk yanda kuka ga dama. In mace tace kaga ka hutarwa kanka, Allah ya dora maka ciyar da ni, amma ni abincin da nake ci ba irin kawai mu yi lissafi nawa ne zai ci, sai ka dauka ka ban kudin cefa nan kai tafiyar ka. In ka bata ita kuma ya zama nata, in ta gada ma ta dafa, in ta gada ma ta sa a dashi da kudin, duk wannan ya halatta. Kuna fahimta? Tunda haƙƙin ta ne, ba wajibi ne don an baki kudin cefa ne sai kin ci cefa nan ba, ana fahimta? Sai in akwai haƙƙin wani a ciki, kamar akwai iyayensa, akwai ƴaƴansa, to wannan dole ki dafa saboda su. Amma in donke kadai ce, kuna fahimta? To wannan in kin gada ma kika ci kudin, kin ci halal, fakuluhu hani'an mari'a. Matsala ta gaba ita ce ya wajaba miji ya tufatar da matarsa kowace shekara akalla sau daya. Wannan abin da malamai suke faɗa a da kenan a fiqhu, amma a yanzu ba za ka yi la'akari da shi wajen shekara ko makamancin shi ba, tunda galibi yanzu sutura tana da yawa, kawai yaushe ne ta rasa shine zama wajibi a kanka, ba za a ce kowace shekara ba, duk lokacin da ta rasa, tunda da kun san sutura ba karamin abu bane kafin ka samu, shi yasa aka ce sau daya a shekara irin na zafi, sau daya a shekara irin na sanyi, saboda duk wanda ta bukata. To amma a yanzu ga suturan nan da yawa a akwatu, ba za ka ce dole kowace shekara ba, a gurgurdon yaushe aka bukata, ana fahimta? Fa'ida ta gaba ita ce mace tana da damar abinda ya wuce na ciyarwa da mijinta bai yi ba ta zo ta ce a biya ta. Idan miji ya ki ciyar da mace ko kuma yanzu bai da hali, ana ganewa? Sai ta rinka ciyar da kanta, ko iyayenta suna bata, ko ta karɓi bashi, to daga baya in ya samu wajibi shi zai biya. Kamar yadda in mace ta maka cefa ne a ƙarshen wata za ta maka bil ka biya ko, to haka kuma idan ya kamata ka ciyar da ita, ka ciyar da ita, ka yi tafiya ka barta, to in aka zo alƙali sai ya maka lissafin yawan watannin bayan nan ka biya ta, kafin kuma yanzu a ce ka ci gaba daga inda aka tsaya, ana fahimtar wannan? Sannan kuma haƙƙin wajabci akan mutum yana farawa ne daga ran da mata ta tare. Idan bata tare a gidanka ba, to ba wajibi bane ka ciyar da ita. In tana gidansu, duk da ita matarka ce, to tana can za ta ci gaba da ci da sha. Haƙƙi yana tabbata ne akan ka idan ta dawo gidanka a ƙarƙashinka, ana fahimtar wannan? Sannan fa'ida ta ƙarshe akan miji da mata shine idan miji ya gagara ciyar da matarsa da ɗaukar nauyinta, to yana iya zama dalilin da za ta nemi saki, kuma za a iya raba aurenta da shi. Amma ba za ta yi haka tsakanin ita da shi, kawai ta kashe auren ko ta je wajen iyayenta ba, wajen alƙali za ta je. za ta yi zuwa wurin iyayenta ko ita ta yi magana da shi don a gyaro ta. Amma in ya gagara, to mace ba ta yi laifi ba in ta je kotu ta nemi saki saboda ba abinci, ko saboda ba sutura, ko saboda ba wurin zama, ko saboda abubuwa da suka zama wajibi akan miji ya samar wa matarsa. An fahimta? To sai mu dawo kan waɗanda ba mata ba. Yanzu wannan mun gama da wa? Da mata. Waɗanda ba mata ba, ita dai mata kan mun riga mun ji ayoyi liyun fikdu sa'atin min sa'ati, wannan duk akan mata ne. To sai kuma ƴaƴanka su ne na gaba. Allah ya dora mutum ciyar da ƴaƴansa, don Allah madaukakin sarki ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Allah ya dora wanda aka haifa wa yaro shine uba, ya dauki nauyin ciyar da matar don ya zama ya ciyar da ƴar ko dan ta hanyar matar. Ana magana kan dan ne fa, sai aka ce ka ciyar da uwar saboda ya zama ka ciyar da dan, ba ana magana kan matar ne zalla ba, tunda ita kar tana da ayar ta a cikin suratul talaq, wannan akan ƴaƴan ne. Ana fahimta? To an yi magana akan uwar ne saboda sai ka bata kafin dan ya samu. Sannan kuma daga ƴaƴa ne sai a je kan iyaye. Wajibi ne ciyar da iyaye kamar yadda muka faɗa, domin Allah madaukakin sarki ya ce wa bil walidaini ihsana, duk wanda ya bar iyayensa da yunwa kuwa bai yi ihsanan ba. Don haka wajibi ne ciyar da iyaye, kuma wanda ya fi haƙƙi a cikin iyaye ita ce uwa. Don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uwa sai uwa sai uwa, kafin a na hudu ya ce uba. Sannan daga su sai sauran dangogi kamar yadda muka faɗa. Su ma akwai aya, don Allah madaukakin sarki ya ce wa alal warith mithlu dhalik, da Allah ya magana akan ɗa da ƴa, uba shi zai ciyar da su. Sai Allah ya ce idan babu uban, to wa alal warith mithlu dhalik, abinda aka dora wa uba din nan, wanda duk zai gaji ɗan, to shi zai ɗauki nauyin yin wannan. To kaga sauran dangogi ko su ne za su gaje shi. Don haka yanzu da bai mutu ba, shi yana da rai, bai da abin da zai ciyar da kansa, su ne ya zama wajibi su ciyar da shi. Amma kafin ya zama wajibi ka ciyar da ɗan uwanka, sai ya cika sharuɗa huɗu. Sharaɗi na farko, wannan ɗan uwan naka ya zama baya da shi ne. Duk wanda yake da shi, yana da sana'arsa, yana jalabtawa, to yana nan a kansa, kai ma kai fama da kanka. Sharaɗi na biyu shine zama kai kana da shi, in shi bai da shi kama baka da shi, sai kai fama da na gidanka ko kai fama da kanka. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ibda bi nafsika, ka fara da kanka kafin wani. Sharaɗi na uku shine zama wanda zaka ciyar din nan danginka ne, shine zama wajibi. Duk wanda ba danginka ba, kyautatawa ne ba wajibi bane. Sannan sharaɗi na hudu shine zama addinin ku daya, in ba musulmi bane shi ma haƙi bai zama dole a kanka ba. Saboda duk wanda yake so ya ci wannan garaba zan, to sai ya musulunta cikin danginka. In bai musulunta ba, to bai zama wajibi a kanka ba ka ciyar da shi. Jama'a an gane wannan? Waɗannan su ne sharuɗan da sai sun cika kafin yake zama wajibi. Sannan abu na gaba shine wato ciyar da waɗanda ba danginka ba, kuma ba iyalanka ba, amma kuma suna ƙarƙashinka ta hanyar mallaka, kamar bayi. Wajibi ne akan mutum ya ciyar da su. Duk wanda yake da bayi bai ciyar da su ba, shi ma zai yi shari'a da su a gaban Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abu Dhar wanda yake cikin Sahih Bukhari da Muslim, ya ce ikhwanukum khawalukum, ya ce wannan ƴan uwanku ne fa bil adama ne, ubanku ɗaya uwarku ɗaya, daga tushe ɗaya kuke, amma Allah ya sa suka zama ƙarƙashinku. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tunda Allah ya sa wannan, faman kana akuhu tahta yadi falyut'imhu mimma ya'kul, duk wanda ya zama dan uwansa bil adama yana karkashin sa, to ya ciyar da shi kamar yadda shi yake ci. Sannan ya bashi tufafi. To tunda aka dora maka wajibi ne. Daga shi kuma sai dabbobin da suke karkashin ka. Dabbobin duk da ka saya, wajibi ne a musulunci ka dauki nauyin su, ka ciyar da su, ka ba su ruwa. Duk wanda ya aje dabba, sawa'un irin wanda ake ci, kamar dabbobin gida da tsuntsaye na gida, da wanda ba a ci, kamar kare, in ga wanda ya halatta ya ajiye kare ko kyanwa ko makamantansu, kuma bai ciyar da su ba, Allah zai kama shi. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya sa an azabtar da wata mata saboda ta aje kyanwa, ta daure ta, ta hana ta abinci, kuma ta hana ta fita ita ta yi kiwo. Don haka ko dai ka kai dabbobinka su yi kiwo ko kai ka ba su, in ba kai haka ba, Allah zai kama ka, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan ko da dabbobi ne, ya haramta mutum ya dora musu kayan da yafi karfin su, ya haramta mutum ya tatsi nonon su har ya zama ƴaƴan su ba za su samu komai ba, ya haramta ya bar su da yunwa ko kishiruwa, ya haramta wato ya zage su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana zagin dabba. Dabbar ka kace Allah ya tsine miki ko kace kaza ka mata ashar, saboda tana ji. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haramun ne ka wulakanta dabba ta hanyar zagi, ya hana kuma kar a mare ta a fuska. Wannan duk yana cikin adalci irin na addinin musulunci. Bai manta da dabbobi ba, ballantana bayi, ballantana kuma wanda take karkashin ka, matar ka ko ƴaƴanka, ballantana kuma iyayenka waɗanda suke sama da kai. Wannan shi ne abinda lokaci zai iya bamu dama mu faɗa. Abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada, kuskure kuma Allah ya gafarta mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. In an zo cikin tambayoyi ma yi bayani akan haƙƙin ɗa na aurarwa, shin yana ciki ko kuma ba dole sai ka aurar da shi ba? In ka aurar da shi kuma wajibi ne kai ka rike masa, ko kuma a'a shi zai rike kayansa? Wassalamu alaikum wa rahmatullah.